إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة اللتا في بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لتا في الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى مناشكين كتاب الطهارة أكرشن باب الآنية وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنكر قوانا حديثي لدى صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعند أكي شمس أبو ثعلبة قال قلت يا رسول الله يشنات بيا النبي صلى الله عليه وسلم نتي يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب mukan samu kanmu a ƙasar mutane ahlul kitabi wato ƙasar da ta kunshi kristoci da yahudawa. Afana akulu fi aniyatihim, shin muna iya cin abinci a kwanukansu? Qala la ta'kulu fiha, annabi sallallahu alaihi wasallam, a kwanukan ahlul kitabi illa Allah tajidu ghayraha, sai dai fa in ba ku samu wasu kwanuka ba fagsiluha, sai ku wanke kwanukan nasu wa kulu fiha, kuma ku ci abinci a cikinsu. Muttafaqun alayhi, hadithin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun daidaito wajen riwayarsa, yana cikin sahihul Bukhari a wurare da dama, kamar misali hadisi na 2478 da hadisi na 2488 da hadisi na 2496, yana sahihu Muslim hadisi na 930-31. Malaman hadisai da yawa sun fitar da wannan hadisi na Abu Sa'laba al-Khushani, don haka hadisi ne babu shakka ingantacce. Zahirin wannan hadisin yana nuna cewa haramun ne musulmi ya ci abinci a kwanukan ahlul kitab. Kwano in na ba yahude ne, haramun ne musulmi ya ci abinci a cikinsa. Kwano in na kirista ne, haramun ne musulmi ya ci abinci a cikinsa. Lakinnal hadith al-ati yukhaffifu al-hukma, sai dai hadisin da ke tafe shi yake sassauta hukuncin. Amma zahirin wannan hadisi na Abu Sa'laba yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana musulmi ya ci abinci a kwanukan ahlul kitab. La ta'kulu fiha illa Allah tajidu ghayraha, kada ku ci abinci a kwanukan su sai fa in ba ku samu wasu ba. Fagsiluha, sai ku wanke su. Wa kulu fiha, kuma ku ci a cikin su. Hadisi na gaba, wa an Imran bin Husain An karbo hadisin daga Imran bin Husayn radiyallahu anhu. Annan nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa ashabahu. Annabi da sahabbansa tawabba'u min mazadati imra'atin mushrika. Sun yi alwala daga jakan ruwa na wata mace kafira. Almazada wi'a'un min aljildi yuba'u fihi alma. Jaka ce wacce aka saka ta, tana da girma, ake zuba ruwa a ciki, tana da tsari irin na mangala, mangala wanda ake dorawa akan jakuna. Karamata ake ce ma salka, amma in tana da girma ana ce mata almazada da larabci. Muttafaqun alayhi, hadisin yana cikin sahihul Bukhari da sahihul Muslim. Ibn Hajar yace fi hadisin tawilin, wannan magana ta zo cikin hadisi mai tsawo. To sai dai kuma lafazin da ya taho cikin bulughul marami din nan babu shi a cikin sahihul Bukhari, kuma babu shi a sahihul Muslim, cewa Imran bin Husayn ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam shi da sahabbansa sun yi alwala daga ruwa na wata mace kafira. Wannan lafazin bai taho cikin hadisin al-Imam al-Bukhari da kuma al-Imam Muslim ba. Wa jazmuhu bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a kad yakunu akhadahu min ba'd at-turuq aw min al-ma'na. Ka san malamai suka iya bada labarin hadisi, labari ta ma'ana, a maimakon ka kawo lafazin da ya taho cikin hadisin manzon Allah. Babu mamaki Ibn Hajar ya yi magana ne, maganar ya dora ta ne a kan ma'ana, ma'anar da aka samu game da labarin da Imran bin Husayn ya bayar. Fa'inna siyaq al-qissa yaqtadihi wa huwa zahiru kama qala an-Nawawi fil Majmu'. Hakanan al-Imam an-Nawawi cikin littafin sa al-Majmu' mujallad na farko shafi na 263 yake faɗa lafazin da Ibn Hajar ya kawo a littafin nan, cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam shi da sahabbansa sun yi alwala daga ruwan jakar fata na wata mace kafira. Wannan lafazi babu shi a cikin sahihul Bukhari, kuma babu shi a cikin sahihul Muslim. Daga cikin waɗanda suka yi wannan magana akwai Muhammad Nasiruddin al-Albani, ka duba Irwa'ul Galib mujallad na farko shafi na 72 yana cewa wal muallifu tabi'a fihi Majduddin bin Taymiyyah fa innahu qala fil muntaqa. Kakan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, Shaykhul Islam yana da kaka, kakansa ma malami ne, ana ce masa Majduddin, yana da littafi da ake kiransa Muntaqal Akhbar, littafi ne na hadisi. Wannan littafin ne al-Imamu Shawkani ya yi masa sharha, ya kira shi da suna Nailul Awtar. Asali littafin, wato littafi ne na kakan Shaykhul Islam, ana ce masa Majduddin. Mutane da yawa sukan ɗauka littafin ma na Ibn Taymiyyah ne, alhali kakan Ibn Taymiyyah ne, amma dukkansu ana kiransu Ibn Taymiyyah. Wancan Majduddin Ibn Taymiyyah, littafin nasa shi ne Muntaqal Akhbar, ya rubuta ne a irin tsari na Bulughul Maram, kamar yadda ka ga littafin Bulughul Maram Ibn Hajar ya rubuta shi, ya ciro hadisai ya tsara su a babuka na fiqhu. Aka samu malamai da suka zo daga baya suna ma hadisan nan sharha. To haka nan shi ma Majduddin ya cicciro hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya rubuta littafi da ake kiransa Muntaqal Akhbar. Wannan littafin shi ne al-Imam Shawkani ya yi masa sharha, sharhan da ya yi masa ake kiransa Nailul Awtar, littafin al-Imam Shawkani. Shi ne Muhammad Nasiruddin al-Albani ya ce Ibn Hajar a cikin Bulughul Marami din nan, maganar da ya yi din nan hadisi na 25 yana cewa wa an Imran bin Husayn radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة وأن مغانا ديي ياي كويني دكا كان شيخ الإسلام دوهاك شي ربطاء تكلتا في سمنتك الأخبار أما أصلي إن كذوب صحيح البخاري كذوب صحيح مسلم حديث دا إمران بن حسين يكاو بابوان اللفظ yana cewa in ka duba muntakal akhbar abinda Majduddin Ibn Taymiya ya faɗa shine wa qad sahha anin nabiyyi alwudu'u min mazadati mushrika ka duba Nailul Awta shine sharha na muntakal akhbar Albani yace wa marra alayhi Shawkani a duk da haka al-Imam Shawkani ya taho ya wuce wannan magana ta Majduddin falam yukharrijuhu bai fitar da maganan ba walam ya takallam alaihi bi ma'ana bai yi korafi akan wannan maganan ba min haythu subutihi wa wurudihi bi shay'in sai Albani yace wa ana azunnu anna al-majda ya'ni bihi haditha Imran bin Husayn at-Tawil ni ina gani abinda kakan Sheikhul Islam yake nufi cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi da sahabbai sun yi alwala da ruwa na wata mace kafira sun dauko wannan lafazi ne daga ma'anar hadisin Imran bin Husayn mai tsawo fi nawmi sahaba an salati al-fajr wa tadubu wa tafiya da ta samu Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi da sahabbai ba su samu damar sallar asubahi ba lakin sai dai kuma Albani yace laysa fihi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a min al-mazada in ka bi hadithin ta riwayoyin da aka kawo babu lafazi daya na Imran bin Husayn cewa Annabi sallallahu alayhi wa sallam yayi alwala da ruwan wannan kafira babu wannan lafazi bari mu karanta hadisin Imran bin Husayn qala yana cewa كنا في سفر مع النبي من kasance cikin wata tafiya tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wata tafiya ce aka yi in ka duba Fathul Bari Ibn Hajar yace ikhtulifa fi ta'yin hadha as-safar malaman tarihi sun yi sabani game da shin wata tafiya ce wace Imran bin Husayn yake nufi anan ففي صحيح مسلم ان كذوب صحيح مسلم اكوي حديث ابو هريره يتي انه وقع عند رجوعهم من خيبر لوكاشين ده منزون الله yake dawowa ne daga yakin Khaybar ان كذوب سنن ابي داود حديث عبد الله بن مسعود انتي اقبل النبي من الحديبيه النبي صلى الله عليه وسلم yana dawowa daga umara da ya tafi wacce bai samu damar shiga makka ba a wannan shekara lokacin da yake dawowa ne wannan abin ya auku in ka duba muwatta inda Zaid ibn Abi Aslam mursalan ana cewa arasa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam laylahu bi tariq Makkah manzon Allah yana kan hanyar Makkah dare ya same shi ya kwana akan hanya wannan tafiyar Imran bin Husayn yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan a cikin al-musannaf littafin al-hafiz Abdurrazzaq an atar bin yasar mursalan aidan inna zalika kana bi tariqi tabuka a wannan labari kuma aka ce manzon Allah yana kan hanyar tabuka lokacin da za a tafi wannan yaki hakanan al-imam al-bayhaqi cikin dalailun nubuwa shi ma ya kawo labari cewa ana tafiya yakin tabuka ne min hadisi Uqbah bin Amir ala kulli halin an samu sabani game da shin wacce tafiya ce Imran bin Husayn yake nufi shine Ibn Hajar yake cewa labarin ya auku kuma ba sau daya ba wato abin ya auku a lokuta daban-daban don haka yasa aka samu sabanin labarai bisa ga yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka bada فأما لابار أن إمران بن حسين وأن ابن حجر يتي نفي إمران يتي وإنا أثربنا أثرينا حتى كنا في آخر الليل mun yi ta tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare ba mu tsaya ba har zuwa ƙarshen dare waqa'na waqatan sai muka dan huta wannan yar hutawa da muka yi muka kwanta imradi yana cewa wala waqa'ata ahla inda al-musafir minha mutumin da ya tafiya ya wuni yana yi har dare ya same shi yana tafiya zuwa ƙarshen dare idan ya huta babu lokacin huta wanda ya fi daɗi ga matafiyi irin wannan lokaci na ƙarshen dare domin lokacin yanayi ya canza gari ya yi sanyi babu zafi da sauransu a wata riwaya imran bin husayn ya ce annahum kanu ma'annabi suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi masirin a wata tafiya fa adlaju laylatahum wato sun ɗauki sa'o'in dare suna tafiya ba su tsaya ba fama aiqabana wajen ƙarshen dare sai suka huta da suka dan kwanta sai bacci ya dauke su gaba ɗayan su har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imran bin husayn yace babu abin da ya farkar da mu illa harru shamsi face zafin rana akwai riwaya ta al-imam al-bukhari hadisi na 595 da الإمام مسلم حديث نقدري شدة تمانين دا دا الإمام النسائي حديث نقدري تقول دا 40 دا شدة حديث أبو قتادة شما أبو قتادة الأنصارية كنا مع رسول الله منكسا تارد منظم الله صلى الله عليه وسلم أولا تهيا إذ قال بعض القوم أون أنا تهيا an ɗauki sa'o'in dare ana tahiya sai wasu daga cikin sahabbai suka ce lau arrafta bina ya rasulullah me zai hana ka kyale mu mu dan huta mu kwanta mu dan samu bacci kafin alfijir ya keto ya rasulullah to kuma a lokacin dare yayi nisa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni akhafu an tanamu ani salati ina fajin tsoro in kuka kwanta a yanzu to za ku makara ba za ku samu sallar asubahi ba saboda lokacin dare ya yi nisa qala bilal nan take sai bilal ya ce ana ahfadukum ni zan zauna in yi muku gadi ko ku yi bacci fa qaja'u shi kenan sun suka kwanta har da annabi sallallahu alaihi wasallam fa namu suka yi bacci to dai tafiyar har da bilal aka yi don haka shi ma yana tare da wannan gajiyar wa asnada bilal zahrahu ila rahilatihi raƙuminsa wato ya durƙusa bilal sai ya jingina a jikin raƙumin shikenan shi ma bacci ya share shi fastaiqaza rasulullah sai manzon Allah ya farka wa qatala hajibu shamsi ga gefen rana ya bullo magana ta ƙare fa qala sai ya ce masa ya bilal aina ma qulta ina magana ka take قال سيتي مسا ما ألقيت علي نومة مثلها قط يا رسول الله بأتقبان داما بچي مدائي إرن ندرين يوبا كما أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك واندي أو كران كتن نشيت أو كرين بأبي أنت وأمي يا رسول الله واندي أو كرين نشيت أو كران كواتو الله شيئن هين دين بچي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما زن الله يتي إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء الله شيكر برايكم كألوك چند يينفي وأن شيئنونا مكا چيوا بجي ينا دا دنگنتكا دا متوا كمرين دا حديثي سكا انگنت دا قباكين النبي صلى الله عليه وسلم دا بجي دا متوا سنا دا دنگنتكا شيئسا النبي صلى الله عليه وسلم يتي ين الجنة باسا بجي saboda bacci dan uwa ne ga mutuwa annawmu akhul maut inna allah azza wa jalla qabada arwahakum hina sha'a allah ne ya karbi rayukanku a lokacin da yayi nufi faraddaha hina sha'a sai ya mayar muku lokacin da yayi nufi qum ya bilal fa'azin an-nas bi salati bilal ka tashi kai kiran mutu sallah ka sanar da mutane za a yi sallah فقام بلال بلال يميكي فأذن يكرن صلى كما رانا تهتو a lokacin rana tana sama aka yi kiran sallah fatawabba'u suka yi alwala ya'ni hinar tafa'ati shamsu lokacin rana ta riga ta daga kuma kama sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe fa sallatihim ya musu sallah imran bin husayn yace wa kana awwala man istayqaba wanda ya fara farkawa fulanu summa fulanu wane ya fara farkawa sai wane amma wanda ya dauko labarin wajen Imran bin Husayn sai ya manta waye aka fada na farko da na biyu zuwa na uku yusammihim Abu Raja fa nasiya Awfud ka duba sahihu Muslim hadisi na 1100 Imran bin Husayn a wannan riwaya ya bayyana wanda ya fara farkawa yace fa kana awwala man istayqaba minna Abu Bakr wanda ya fara farkawa daga cikin mu shine Sayyiduna Abu Bakr a wannan riwaya Imran bin Husayn yace thumma Umar ibn al-Khattab ar-Rabi'u Sayyiduna Umar shine mutum na hudu shine Ibn Hajar yake cewa to shi Imran bin Husayn da yake ba da labarin wanda ya fara farkawa tunda yace Umar ne na hudu kenan shine na uku sannan akwai Zumikhbar wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine mutum na uku wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza nama lam yuqab yace shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ka'ida ne in ya kwanta bacci ba a ta da shi inji Imran bin Husayn ba a tayar da manzon Allah idan ya kwanta yana bacci me dalili hatta ya kuna huwa yastayqiz sai shi da kansa ya farka Imran bin Husayn ya faɗi dalili yace li anna la nadri ma yahdusu lahu fi nawmihi saboda mu ba mu san me ke aukuwa ga manzon Allah cikin baccin sa ba tunda baccin annabawa wahayi ne don haka ba daidai bane idan annabin Allah yana bacci ka tare shi yana ganawa ne da Allah tabaraka wataala me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya makara a wannan lokaci saboda Allah yana son ya shar'anta wani hukunci a wannan gurin in ba domin makaran da aka yin ba da ba a samu damar sanin hukuncin sallar mutumin da ya makara ba to ana son a samu wannan gaba shine Allah madaukaki yayi nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai makara amma ba a taba samun wani lokaci da hakan ya faru gare shi ba don haka ba a tada annabin rahama qala imran Imran bin Husayn yace falamma istayqaba Umar lokacin da Sayyiduna Umar ya farka wara'a ma asaba an-nasa ya ga abin da ya samu mutane gashi manzon Allah bai farka ba wa kana rajulan jalidan mutun ne wato mai karfi kakkarfa yana da kuma babban murya Sayyiduna Umar fa kabbara sai ya dinga yin kabbara wa rafa'a sautahu bitakbir yana daga murya فما زال يكبر ينتين كبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته النبي هذا منظم الله يفرك دليل مرير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كاغا wannan yana karantar da kai ladabi wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke da shi ga manzon Allah sahabban manzon Allah suna da ladabi ga annabi Muhammad malaman suka ce wannan yana karantar da cewa wanda duk aka ce wannan mutum shugaba ne to hatta yanda za a farkar da shi yana da kyau ya zamanto akwai ladabi babban mutum baka zuwa ka dinga dukan kofansa don kana nihi kana son ya tashi daga bacci bai kamata ba ko kuma yana kwance ka zo kana dukan jikinsa wannan ma bai dace ba akwai hikima na wajen tada mutum daga bacci malamai suna cewa komai zurfin baccin mutum in ka taba kafansa insha Allah zai miƙe ka taba kafansa zai tashi daga wannan baccin kabbaran da sayyiduna Umar yake yi fihi at-ta'addubu fi iqab sayyid kama fa'ala Umar malamai suna cewa wannan yana gwada cewa ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ba dukkan wani mutum idan yana da girma ba daidai bane a tada shi daga bacci ta amfani da wata hanya na tsanantawa yana da kyau wajen tada shi din ma a samu ladabi li'annahu lam yuqibu nabi sallallahu alaihi wasallam bin nida. Kaga lokacin da Umar ya tashi yaga cewa manzon Allah bai farka ba, bai kwala masa kira ba, bal aiqabahu bi zikrillah, sai ya farkar da manzon Allah da zikirin Allah. Anan kuma yana karantar da kai ilimin sahabban manzon Allah, ilimin sahabbai. Sayyidina Umar maimakon ya ce tashi ya Rasulullah, sai ya yi fahimtar kiran sallah ai kabbara ake, kiran sallah kabbara ne. To kabbaran nan a yi amfani da ita, idan aka yi amfani da ita wajen tayar da manzon Allah, akwai tunanin ba a yi laifi ba, ba a shigo da wani sabon abu cikin addinin Allah ba. Don haka yasa yake kabbara. A lokacin da yake kabbara, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi, iz alima Umar anna amara Allah yahusuhu ala al-qiyam. Sayyidina Umar ya sani da zaran an kira sunan Allah, to fa nan take manzon Allah sai ya zabura, babu abin da yake gabansa in banda ibada. To kiran sunan Allah da yayin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya farka. To akwai hadisin Abu Huraira wanda ke cikin Sahih Muslim. A wannan riwaya ta Abu Huraira, ذكر منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولهم استيقاظا. وتر رواية أبو هريرة نقول تشيوا مزون الله شيفار تاشي كافين صورا صحابي دد تشيوا ابن هديرين بيان قصة أوكو بالوك تشيبو دابا كما في قصة أبي قتادة كذوب صحيح ابن هبان حديث عبد الله بن مسعود. هكذا رواية الإمام الدارقطني yana cewa falam nastayqib illa bi harri shamsi fastayqaba minna sittatun qad nasitu asma'ahum thumma istayqaba Abu Bakr radiyallahu anhu. A wannan riwaya ta al-Imam Daraqutni aka ce ba sayyiduna Umar ne yayi wannan kabbaran ba, sayyiduna Abu Bakr ne. Fa ja'ala yamna'uhum an yuqibu Rasulullah, lokacin da sayyiduna Abu Bakr ya farka sai ya hana sahabbai su tayar da manzon Allah, yana ce musu la'allallaha an yakuna ihtabasahu fi hajatihi, kar ku yadda ku tada annabi, babu mamaki Allah ya tsare manzonsa saboda wata bukata. Fa da'ala Abu Bakr yaksuru takbira, sayyidina Abu Bakr yana kabbara, fastayqaza Rasulullah, sai manzon Allah ya farka. Wannan riwaya ce da take cikin Sunan Daraqutni, amma riwaya mafi inganci ita ce riwayar da take cikin Sahihul Bukhari da Sahihu Muslim, riwaya ta Imran bin Husayn, wacce Ibn Hajar ya kawo ta cikin Bulughul Maram. Imran bin Husayn ya ce falam mastayqaba, a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka, shakau ilayhi alladhi asabahum, hankalin sahabbai ya tashi, sun yi ta koka damuwansu. To ya Rasulullah, lokacin sallah ya wuce ba mi ba. Kala sai manzon Allah ya ce la bayra ai au la ya bayru irtahilu, babu damuwa, ku tashi mu tafi mu bar nan gure. Yana cikin Sahih Muslim hadisi na 680 zuwa 681. Riwaya ta Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai li ya'khudh kullu rajulin bi ra's rahilatihi fa inna hadha manzilun hadarna fihi ash-shaytan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowa ya hau kan abin hawansa, wanda ke da doki ya hau dokinsa, wanda ke da raƙumi ya hau raƙuminsa, mu tashi daga wannan gurin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shedan yana nan gurin. Kaga ya nuna kenan wurin bashi da kyau, shi yasa har sahabbai suka makara. Qala Imran bin Husayn yace fa fa'alna, sai duk muka tashi muka bar wannan guri, ba ai sallan ba, kowa ya hau kan abin hawansa, aka bar wannan guri. Sai da aka yi wata ittihiya summa da'a bil ma'i, sannan manzon Allah ya ce a kawo masa ruwa. Aka kawo mishi ruwa, fatawadda'a, yayi alwala. Ruwan da aka bashi yayi alwala kaɗan ne, har ma Imran bin Husayn yana cewa bai jika ƙasa ba ruwan da ke diga daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar shafawa kawai yake. Bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala, thumma sajada sajdatayn sayyi raka'atayn al-fajr, ku duba fa rana ta hito, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yayi raka'atayn al-fajr. Ku duba Sunan Abi Dawud hadisi na 435. annabi sallallahu alaihi wa sallam yace tahawwalu am makalikum alladhi asabatkum fihi al-ghafla, wannan gurin da rafkannuwa ta same ku a cikin sa, ku tashi daga wannan guri, wato dukkan mu bar wannan gurin da muka kwana inda muka kwanta din nan, sai da aka matsa aka tafi wani guri kafin nan akai sallah. Akan haka ne al-Imam al-Qurtubi yana da littafin da yayi ma Sahih Muslim sharha, wanda ake kiransa al-Mufhim lima ashkala min talkhisi Sahih Muslim, littafi ne muhimmi, yayi maganganu akan hadisai da suka kawo wato suke da wahalar fahimta a cikin Sahih Muslim, yayi kokarin warware waɗannan hadisai din. Duka wata matsala da take tare da hadisi yana kokarin warware ta. A cikin al-Mufhim al-Imam al-Qurtubi yace akhadha bihadha ba'd al-ulama, a dalilin haka malamai suka samu wani ilimi, faqala, aka samu malamai dake cewa man intabaha min nawmin an salatin fatatku fi safarin, in kana cikin tahiya sai ka kwana a wani guri da ka farka sai ka ga kama tara, malamai suka ce falyatahawwal an mawdu'ihi, kada yayi sallah a wannan ɗakin ya fita. Wannan ya gwada cewa ɗakin nan akwai shaidan, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ya farka ya ce masahabbai a tashi daga wannan gurin, ya ce fa inna hadha manzilun habarana fihi shaitan, wannan gurin shaidan ya halarce shi tare da mu, wato da mu da shaidan muka kwana a wannan guri, don haka ku tashi mu bar gurin nan kafin ayi sallah. Dalilin haka yasa malamai suke cewa kai ma idan hakan ya same ka to yana da kyau ka canza guri kafin kai sallah. Wa in kana wadiyan fa yakhruj min anhu, idan ka kwana ne akan hanya to ka fita daga wannan gurin da ka kwana kafin kai sallah. Wa qila innama yalzamu fi zalika alwadi bi ainihi, wasu malamai kuma suna cewa a wannan hukunci bai ketara kan sauran mutane ba, hukunci ne wanda ya takaita kan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da kuma wannan gurin, tunda manzon Allah ya ayyana shi yace a tashi daga wannan gurin, to wannan hukunci ya tsaya kan gurin, bai kamata a yi kiyasin wannan guri a ce kai ma in ka makara a wani guri ka tashi daga wannan gurin sannan kai sallah ba, tunda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana gurin ba daidai bane a yi kiyasin sa. Wato bi ma'ana hadha khasun bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li'annahu la ya'lamu min hali zalika alwadi wala ghayrihi zalika illa huwa, babu mai iya sanin halin wannan gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana shi da sahabbai in banda shi manzon Allah, wato ilimi ne na gaibi, don haka ba daidai bane a yi kiyasin sa. To amma duk da haka maganar tana da ƙarfi, domin akwai malaman da suke amfani da shi kamar misali ta sashin lokacin sallar huduba a juma'a, idan liman yana huduba, inda malamai suke cewa in kana zaune kana sauraron huduban liman sai ka ji gyangyaɗi yana kama ka, to ka tashi daga wannan gurin ka koma wani guri, ka san akwai wannan hukunci. Dalilin wancan abin da ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yasa malamai suke ɗaukar irin wannan hukunci suna ɗorawa ga wannan, duk da cewa akwai hadisi a kai yu'khadhu minhu amrun na'is fi sama'il khutuba yawm al-jum'a bi tahawwul min makanihi ila makanin akhar, idan kana sauraron huduba a ranar juma'a sai ka ji gyangyaɗi ya kama ka to ka canza guri, babu shakka akwai hadisi akan haka. Imran bin Husayn yace fartahala, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan gurin da ya kwana, fasara gaira ba'idin, ya tafi amma babu nisa, thumma nazala, sannan ya sauko daga kan abin hawansa, fada'a bil wudu'i, yayi kira aka kawo masa abin alwala, fatawadda'a, yayi alwala, wa nudiya bis salati, aka yi kiran sallah, fa salla bin nasi, aka yi wa mutane sallah. Anan akwai abubuwa da dama da zamu fahimta, kamar yadda Sheikh Ibn al-Uthaymeen yake faɗa cikin Ash-Sharh al-Mumti', mujallal na biyu shafi na 140, yana cewa wa yustafadu min hadisi abi qatada ayban waɗanda suka ruwaito labarin suna da yawa, kamar misali Imran bin Hussein, Abu Sa'idin Abdullah bin Mas'ud, Abu Huraira, sannan kuma akwai Abu Qatada Al-Ansari, shine Ibn al-Uthaymin yake cewa wannan labarin yana karantar da mu wani darasi, annahu tushra'u fiha ay fil maqbiya al-jama'atu idha kanu jam'an, da za a ce jama'a da yawa sallah za ta kubuce musu idan sun tashi yinta, kada su yi ta mutum ɗaya, kamar misali gari ya waye ka taho masallaci ka makara baka yi sallah ba sai ka gama kararru, sai bai kamata kowa a ce yayi sallah shi kadai ba, sai ku haɗu sai ayi limanci, wato hatta ta wajen ramuko ana limanci ana yin jam'i, لأن القضاء يحكي الأداء تبو درامكو دا صلى الزاكي نلوكتي وكنشي سوداني. فكما أنهم لم لو صلوها في الوقت صلوها جماعة دا أتشي صلنا أديدي لوكتي نصل جمع ذاسي، فإذا قضوها فإنهم يصلونها جماعة، إذا ما رامكو نيسامي ستوداسي تني أشكين جمع. وهذا أيضا جاءت به السنة في حديث أبي هريرة، kaga sun da ta kawo bana domin abin da ya taho cikin wannan labarin da tafiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam, fa inna ar-rasula shi annabi sallallahu alaihi wa sallam amara bilalan ya umarci bilal, fa azana bilal yayi kiran sallah, thumma salla raka'atayil fajri, sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sallaci raka'atayil fajri, thumma salla bihim al-fajra, sannan ya musu sallar asubahi jama'atan a matsayin jami'i. In ba ku misali, kai ne ka taho masallaci a sallar asubahi, kana zuwa liman ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, ka san sallar dai gaba ɗaya ka rasa ta, me ya kamata ka fara yi? Sai ka fara yin nafila, ba wai ka fara sallar asubahi ba, abinda manzon Allah yake nan, wanda ya rasa sallah to idan ya tashi farko abinda zai yi shine ya gabatar da nafilarta, sannan yayi sallar farilla, domin dama abinda ake kwadayin ka samu shine jam'in to ka rasa, amma da zaka samu liman yana cikin tahiyya bai yi sallama ba, idan ka bi shi lokacin da liman yayi sallama in ka tashi cika sallah zaka yi, ba wai take sallar zaka yi ba, zaka cika ta ne don ku ka riga ka samu jam'i. Wannan magana ta Ibn al-Uthaymin tana kama da maganganun malamai da dama, kamar misali al-Imam Ibn Qudama cikin al-Mughni mujallal na farko shafi 356, haka Ibn Abdul Barri a littafin da ake kira al-Istizkar mujallal na farko shafi na 47 yace, wa qala Malik wa Thawri wa Shafi'i wa al-Awza'i, al-Imam Malik, al-Imam Thawri, al-Imam Shafi'i, al-Imam al-Awza'i, sai ya takaita maganar Ibn Abdul Barr sai ya ce wa huwa qawlu ammatil ulama min ahli al hadith wal fiqh, wannan shine kaulin dukkan malaman hadisi da masana fiqh. Maganar ita ce man nama an salatin, wanda bacci ya hana shi yin wata sallah akan lokaci ya makara, aw nasiha, ko kuwa wanda ya manta wata sallah daga baya sai ya tuna, aw fatathu biwajhin min wujuhil fawti, ko sallah ta kubucewa mutum ta kowace fuska, thumma zakaraha inda tulu'i shams, lokacin da rana za ta fito sai ka tuna ko ka farka, wastiwa'iha, ko lokacin da rana take tsakiyar sama, aw gurubiha, ko lokacin da rana za ta buya, aw ba'da subhi aw al-asr, ko bayan sallar asuba ko al-asr, da zaran ka tuna sallah, da zaran ka farka sallaha sai ka kama sallan nan abadan mata zakaraha. Wannan ita ce maganar malaman sunna gaba daya, babu jinkiri. Me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta? Saboda gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai shedan, shi yasa manzon Allah bai yi sallan take ba sai da aka dan matsa gaba, amma me aka yi so gare ka shine da zaran ka tuna sallah kai, don abinda manzon Allah ya faɗa kenan, bayan an gama sallah lokacin da ya yi sallama sai ya ga masahabbai, man nama an salatin aw zakaraha, wanda bacci ya hana shi yin wata sallah akan lokacinta, ko kuwa ya manta wata sallah daga baya ya tuna falyusalliha idza zakaraha sai yayi sallan idan ya tuna don haka take da ka tuna da ka farka sai kai wannan sallah amma abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya matsa daga wannan gurin ya matsa ne saboda wannan gurin akwai shedan inji annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa akwai malaman da suke ganin ai lokacin da rana ta fara bullowa wato gudanta din nan ya fara hitowa daidai wannan lokaci ba a son ayi sallah wannan maganar rashin fahimta ne maganar Ibn Abdul Barr ita ce gaskiya duk malaman sunna sun ce da zaran ka tuna sallah ko da ranar tana hitowa ne kai a wannan lokaci domin kai a wannan lokacin lokacin sallar ka kenan tunda ba laifin ka bane bacci ne ya hana ka yin sallan akan lokaci ko mantuwa waɗannan abubuwa kuwa Allah madaukaki ba zai kama bawa da laifi akan su ba Imran bin Hussein ya ci gaba da cewa falamman fatala min salatihi lokacin da manzon Allah ya juya daga sallar shi yayi sallama sahabbai sun damu kwarai sallah guda ɗaya da suka rasa akan lokaci amma wallahi hankalin su ya tashi suna ta maganganu sai manzon Allah ya ce amma inna allaha kad atamma salatakum tun kafin ayi sallah lokacin da aka farka hankalin su ya tashi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu matsa da aka matsa tsakanin tahiyar da ake din nan suna ta mita ana ta damuwa kamar suna tsoron irin kamun da Allah zai musu ba su yi sallah akan lokaci ba wannan abin ya dame su shi yasa lokacin da manzon Allah ya sallama sai ya ce amma ku sani inna allaha kad atamma salatakum Allah ya rubuta muku cikakken lada game da sallar nan da kuka yi a yanzu da wanda ya yi sallar asubahi a daidai lokacinta da wanda ya yi sallah a yanzu ladanku guda ne saboda ba laifinku ba ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka Imran bin Hussein ya ce idza huwa bi rajulin mu'tazilin sai ga wani mutum a can gefe a zaune lam yusalli ma'al qaumi bai sallah da mutane ba faƙalun sahabai suka ce to ya rasulallah inna fulanan lam yusalli ma'ana kaga wani da ke zaune can gefe bai fai sallan nan ba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma mana'aka ya fulanu an tusalli ma'al qaumi kai wani me ya hana ka sallah tare da sauran jama'a qala sai ya ce asabatini janabatun wala ma'a baccin da muka yi nan ne kuma janaba ta same ni na kuma tashi babu ruwa shi hana ni in yi sallah قال سيدنا الله يتي عليك بالصعيد فانه يكفيك اي قسا تا اثر مكا كاي تيمما دنكو زي وداتر ما فاذا قدرت على الماء فاغتسل لوكاتين دا كا سامو روا سي كاي وانكا مي النبي صلى الله عليه وسلم يتي نفي ذاك ايين تيمما كبل صلر لمادن دا ياي الولا دا روا ابينا ما زو الله يكي نفي كينن دا كاي تيمما سي كبي sai ka shiga cikin sahu domin da taimama da alwala dukkan su suna wadatarwa wajen tsarkake bawa ta wajen ibada mutumin yace asabat ni janabatun wala ma'a qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa alayka bis-sa'id taje kai taimama fatayammama bis-sa'id imran bin husayl yace mutumin sai yayi taimama fa salla yayi sallata shi kadai kaga wannan yana kwadaitar da mu muhimmancin halartar sallar jami'i Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me ya hana kai sallah tare da jama'a ashe kaga akwai hadari ga mutumin da ke sallah shi kadai Imran bin Hussein yace wa qad aqishna aqshan shadidan bayan an gama sallah kuma an tashi an kama tafiya kishi ya tsananta ga sahabbai babu ruwan da za a sha kuma taran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cikin tafiya fashtaka ilayhi an-nasu min al-atash sai mutane suka koka kishi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa nazala manzon Allah sai ya dakata ya sauko daga kan raƙuminsa aka samu guri aka zauna wa ma kulli wahidin minna idawatun mithlu uthnayil arnabi yace kowace sahabi yana da wato wata yajjaka na ruwa karama ce ba ta wuce girman wato kamar kunnan zomo inji Imran bin Hussein wannan yajjaka kowane sahabi yana rike da ita bayna jildihi wa thawbihi, ya daura a jikinsa bayan ruwan da yayi tanadi. Kowane sahabi yana da wata yar guta wacce ya sa ruwa a ciki ba dan ya sha ba, saboda manzon Allah kawai. Idza atisha rasulullah, idan manzon Allah yana buƙatar ruwan da zai sha, ibtadarnahu bil ma'i, rige-rige muke yi, inji Imran bin Hussein, rige-rige muke yi, wa zai fara kai ruwansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda fatan ya samu yardan Allah madaukaki. Fada'a a lokacin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauko, an ce masa babu ruwa gaba daya. Manzon Allah ya kira wani mutum, nasiyahu afun, wanda ya ruwaito hadisin ya manta sunan sahabin, wada'a aliyan. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wa sayyiduna ali, mutum biyu kenan. Fa qala, sai manzon Allah ya ce musu, to mu za mu zauna a nan, izhaba fabtaghi alma'a, ku je ku nemo mana ruwa. Fantalaka, waɗannan mutane guda biyu, sayyiduna ali da wani, har rana wato yini ya kai rabi, kusan rabin wannan yini, walam yaji dama an ba su samu ruwa ba, sun yi iya nema ba su samu ba. Fa iza imra'atun, sai ga wata mata, wato sun hangi wata mata tana zuwa. Fa talaqqa ya imra'atan, qala ali, sayyiduna ali yace, makanukum hatta nanzur ma hadha, jirani anan, bari in tafi in duba me nake hange, anya ku ba dan adam bane can. Qala yace, fa iza imra'atun sadila rijlaiha bayna mazadataini, sai ga wata mata tana dauke da mangala, yanda wanda ka sani ana tsorawa kan jaki, wata jaka babba na fata wanda ta cika ruwa a ciki, ta dora akan raguni, sannan tana zaune akan wannan jakan. Ka duba sharhun Nawawi ala sahihi Muslim, juz'i na biyu, shafi na 490, wa hiya akbaru min al-qirba, jakan da ake zuba ruwa a ciki ita ake kira mazada. Al-mazada sai dai kuma ta dara al-qirba. Al-qirba ita ce salka, wanda zaka ce jaka ta ruwa karama, amma al-mazada babba ce. Awsati hatain min ma'in ala ba'irin laha, matan tana kan raƙumi. Fa qala laha, suna isowa gurinta, suka ce ya amatallah, ya ke baiwar Allah, ainal ma'u, ina ruwa yake? Qala, sai ta ce aiha aiha wallahi la ma'a lakum, ina ba za ku samu ruwa ba. Ku daina ma wannan tunani, ahadi bil ma'i amsin hadhihi sa'a, rabona da ruwa tun jiya daidai wannan lokacin. Faƙala, suka ce fakam baina ahliki wa baina alma, tsakaninki kuma da iyalanki fa, daga nan zuwa ga iyalanki. Misali, ita tana cewa daga inda ta samo ruwan, wato nisan gurin ya kai wato kamar tafiyan awa 24, shi da sayyiduna Ali ya ce masa, to tsakanin nan kuma zuwa inda iyalanki ƴan uwanki suke fa? Sai ta ce masiratu yaumi wa laila, nan ma kuma tafiyan yini ɗaya ne da dare guda. Istaqaitu amsin, jiya na samo ruwa. Fasirtu nahari, na dinga tafiya tun daga fitowar rana har faduwanta. Wa laili jami'an, haka nan daren ya wuce shi ma baki ɗaya tafiyan nake. Wa qad asbahana, gari ya waye, ila hadhihi sa'a, gashi yanzu kun tarar da ni. In kuna son ku samu ruwa sai kun yi irin wannan tafiya. Haka ne, kala laha, suka ce to in talaki, idan zo mu tafi kenan. Kala ta ce ila aina, mu je ina? Kala suka ce ila rasulillahi, zuwa ga manzon Allah. Kala ta ce wa man rasulullahi, waye kuma manzo na Allah? Kalu suka ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, shi ne muhammadu manzon Allah. Kala sai ta ce majnunu quraishin, mahaukacin quraishawa nan, allazi yuqadu lahu as-sabi, wanda ake cewa fandarere, ya bar addinin kakanni da iyaye. Kala sai suka ce huwa allazi ta'anina, wanda dai ke kike nufi din. Kaga wannan amsa amsa ce ta ilimi, domin suna tsakanin abu biyu. Walau qala laha la, inda lokacin da tace mahaukacin nan, wanda ake cewa fandarere, sai suka ce a'a, ba shi ba. To kenan za su fara gardama da ita, su kuwa da suke neman ruwa wurinta, walau kala laha da kuma lokacin da tace mahaukacin nan fandarare sai suka ce eh lam yuhsin bihima in fihi taqriru zalika kamar sun tabbatar kenan akwai taquwa tare da manzon Allah idan suka ce eh shi kaga sun tabbatar an ka ce a to ba kuma maki ba su samu ruwa ba sai suka ce wanda dai kike nufi kaga akwai ilimi kaga kenan sun kubuta ba su ba da amsar da za ta raba su da matan ba ba su ba da amsar kuma da za ta raba su da Allah ba domin idan sun ce eh haka manzon Allah ta babbe sun rabu da Allah idan ko sun ce a to ba kuma maki matan ranta ya baci su kai ga sabani ruwan ma da suke nema ba za su samu ba fatakhallafa ahsana takhallusi don haka suka bada amsar da tasa suka kubuta kikkiawar kubuta ya zamanto ba su da laifi a wajen Allah Imran bin Hussein yake kalu sayyiduna Ali ya ce ma wannan mata innahu laysa bimajnun shi dai wannan mutumin ba tabbabe bane kamar yadda kike fada ba mahaukaci bane walakinahu rasulullah manzo ne na Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai tace ya haula'i kai waɗannan mutane zan so mu takaita wannan zance da ku da uni ku kyale ni in tahiyata don kuwa na wahala tun jiya aiki guda tahiya nake akan samu wannan ruwa fa wallahi na rantsa muku da Allah laqad taraktu sibyatan li sigaran fi gunaima na bar yara kanana cikin awakai kad khashitu Allah udrikahum hatta yamutu ba'dhum min al-aqash tsare ne da kuka yi din nan kamar wata wato dama ce na halaka waɗannan yara ina shakkan a hakan ma da zan tafi anya zan tarar da dukkansu suna da rai wasu ba su mutu ba a dalilin kishi kuwa Imran bin Hussein ya ce lam numallikha min amriha mu dai sahabbai ban mu ba ta daman da take nema na cewa a bar ta tafi ta yi tafiyarta ba hatta istaqbalna biha annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Ali bai kyale ta ba yace ki zo mu tahi har dai suka kawo ta wajen manzon Allah wa haddathahu alhaditha suka bashi labari to mun yi ta tahiya neman ruwa ba mu samu ba to amma fa ga wannan mun samu ta kuma ita tana da ruwa tunda dai ruwa aka ce mu nemo kuma mun samu ga ta nan ga ka to ita ma ta bashi labari فحدثته مثل الذي حدثتنا تباشي لاباري إرن وانت تبامو لاباري إرن وحالة تشاكا هنت ساموه نوروان غير أنها سيديكما أقوي أبي النبا تغيام نبا تغيام النبي صلى الله عليه وسلم تتشيو منظر الله أخبرت وأنها مؤتمة إتا متشيمي كلا واد مرايو لها صبيان أيتام تنا ديارا مرايو وانت تتشيو كلا واد kuma ruwan nan da ta tafi nema saboda waɗannan marayu ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ta gama magana bai ce mata komai ba fa amara bima zada taiha manzon Allah ya umarni wannan jakan nata da ta sanya ruwa a ciki yace a kunce bakinsa lokacin da aka kunce aka saukar da shi fa masahatil adlawaini sai manzon Allah ya shafa bakin wato wannan jakan kala fastanzaluha an ba'iriha Imran bin Hussein yace an saukar da matan daga kan raƙuminta wada annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace a kawo masa bi'ina'in wani babban kwano fa farraga fihi min afwahil mazadatayn aw as-satihatayn wa awka'a afwahahuma manzon Allah ya kunce bakin wannan jaka ya ɗebo ruwa daga cikin sa wa atlaqa al-azaliya والعذالي جمع عذلاء العذلاء مصب الماء من الراوية باكين ونن جكان النبي صلى الله عليه وسلم يكونش يتبوروا يكراوا وندق شكين صحبانسا ونودية الناس يكي كي كرا متاني اسقوا واسقوا كلوكو شعروا دم يبقات هيتو واتانا كلو فسقى من شاء واسقى من شاء النبي صلى الله عليه وسلم دنگا با مصحابي روا وكان اخر ذلك ان اعطى الذي اصابته الجنابه وانشم متمن ده بي سامو دمر صلاه الجمعي با شيده متن نكرشي وند النبي صلى الله عليه وسلم يباشي اناء من ماء ya ɗebo kwano guda ya mika masa, kala ce ce mar izhab fa afrighu an alayka, ka je ka zuba kanka, bi ma'ana kai wankan janaba. Wa hiya qa'imatun, Imran bin Hussein ya ce tana tsaye, tanzuru ila ma yuf'alu bi ma'iha, tana kallon watandan da ake da ruwanta. Bata ce komai ba, saboda ka san fada da wanda ya fi ka ƙarfi. Tunda an riga an kawo ta, an kama ruwa, ana tarabawa al'umma, tana dai kallon abin da ake yi. Hallal mazada, gashi ya kunce jakan min a'laha ta sama, thumma da'a bi na'in azim, yasa aka kawo babban kwano, famala'ahu min alma'i, ya cika, thumma dafa'ahu ila junubi, ya mika ma wancan mutumin da ke da janaba. Fa qala yace mar izhab faghtasil, ka je kai wanka. Kalu suka ce aymullah ma tarakna min idawa, ya rasulullah babu wata jaka da take tare da mu, wala qirba ko wata salka wanda ke na ruwa ne, wala ina in illa mala'nahu min alma'i wa hiya tanzur, duk mun cika duk abin da zamu cika. Matan da kallo, fa sharibna itashan, mun ba wa masu jin kishi ruwa sun sha, mutum 40 hatara wina, kowa ya wadata. Fama la'ana kulla kirbatin, ma'ana wa idawa, gaira annahu lam nasqi ba'iran, illa kawai dai bamu ba maraƙumman mu ruwa sun sha ba, amma duk wata bukata ta mu kam inda ta ruwa ce mun gama. Wahiya takadu tamiddu min alba, ita wannan mata tana ta kallo. Thumma shadda mazada min a'laha, sannan manzon Allah ya kulla bakin jakan, wa ba'atha bil ba'iri, ya dora akan raƙumi, ya sa raƙumin nan ya tashi. Wa qala, sai ya ce ya hazihi, ke bayra Allah, inji annabi sallallahu alaihi wasallam, ya hazihi, ke baiwar Allah, dunaki ma'aki, duk ruwan da kika zo da shi ya koma cikin jakan nan. Fa wallahi, ina miki rantsuwa da Allah, in lam yakuni Allahu zada fihi, in dai ruwan da ke jakankin nan bai karu ba, mana kasa min ma'iki qatra, ko da digo ɗaya bai ragu ba. Wato kamar manzon Allah yana nufin, maimakon a samu raguwa, jakankin nan na ruwa ya ƙara cika, ya kuma daɗa albarka. Waimullah, Imran bin Hussein yana ba da labari, yana cewa kai abin mamaki, laqad uquli anha, wannan matan gaba ɗaya wato an ɗauki hankalinta, ta razana, tana cikin mamaki. Wa innahu la yukhayyalu ilaina annaha ashaddu mil'ana minha hina ibtada'a fiha, wannan jakan duk wanda ya duba ya tabbata ruwan da ke ciki ya fi yadda ya zo. Allah madaukaki ya maida ruwan gaba ɗaya ya cika wannan jaka, kuma ga sahabbai kowa ya wadata. Mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam kahinta tafi, sai ya ce ijma'u laha, duk wanda ke da wani abu na kyauta ya kawo mu ba mu wannan baiwar Allah. Man kana indahu shay'un falyati bihi, duk wanda ke da wani abu ya kawo na sadaka. Faja'ala ar-rajulu ya'ti bi khalqin na'al, wannan ya taho da tsohon takalmi da ke yaki aka dawo, kasa an tafi yaki an samu ganima, wani takalmi ya samu. Wa bi khalqi thawbi, wani ya kawo tsumma ya jefa. To matahiya a ce kuma za su tara wani abu na taimako a ba mu wani, sai dai ya hakuri. Fajama'u laha min bayni ajwa wa daqiqa wa suwaika, dabinon ajwa ne a jefa, gari da ya dan saura a zuba, yar waina da ta rubu a jefa, hatta jama'u laha ta'ama, an dai sama mata abinci. Faja'aluha fi sawbin, aka sanya wannan abincin a jikin wani mayafi, aka kulle. Wa hamaluha ala ba'iriha, sannan aka dora ta akan raƙumi aka bata wannan abinci. Wa wada'u sawba bayna yadayha, sannan aka dora mata abincin nan a gabanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake zuwa gabanta ya ce mata, ta'alamina, baiwar Allah, ko kin san cewa ma razi'ina min ma'aki shay'an, kin yarda ba mu rage komai daga ruwanki ba? Annabi yana so ya samu amincewanta. Lam nazra min ma'aki, ba mu rage komai daga ruwanki ba. Walakinna Allah huwa alladhi asqana, sannan kuma baki kyauta mana da komai ba, Allah shi ya shayar da mu. Kai ban kwana da ita, ta tafi gida. Fa'atat ahlaha, Imran bin Hussein ya ce ta koma gida. Wa qad ihtabasat anhum, gashi ta dade bata dawo ba, sabani yadda ta saba. Kalu suka ce ma habasaki ya fulana, me ya tsare ki wannan karo? Kalu sai ta ce al'ajab, na ga abin mamaki. laqiyani rajulani, wasu mutane biyu suka hadu da ni, fa zahaba bi, kawai suka tafi da ni, ila hadha alladhi yuqalu lahu sabi, mutumin nan da ake ce masa fandarere sai gani gaban sa yau kuma. Fa fa'ala kaza wa kaza, yayi kaza yayi kaza. A wata riwaya ta ce akhazani majnunu quraishin, mahaukacin quraishawan nan shi ya kama ni yau kuma. Wallahi tattake musu rantsuwa ta ce ina muku rantsuwa da Allah, innahu la afharun nasi min baini hadhihi wa hadhihi, ta daga yatsunta guda biyu ta ce tsakanin wannan da wannan babu wanda ya fi shi sihiri, wai tsakanin sama da ƙasa babu wanda ya fi manzon Allah tafi. Wato duk abin da ya faru nan ita tsahi ne, ba mu'jiza ba ne. Wato ta ne bainas sama'i wal ardi, innahu ta ce ɗayan biyu, imma an yakuna afharu ma baina hadhihi wa hadhihi, ko dai ya fi kowa sihiri tsakanin sama da ƙasa, aw innahu la rasulullahi haqqan, ko kuwa ya tabbata manzo ne na Allah da gaske, aw huwa nabiyyun kama za'amu, ko ku annabin Allah yanda naji suna faɗa. To daga wannan lokaci fa kana almuslimuna ba'da zalika, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba masahabbansa umarni ko yaƙi za su yi ƙauyen da wannan matan take kada su faɗa mishi, kafiran wannan ƙauye su kyale su. To sai ya zama duk yaƙin da za a tafi ba a shiga ƙauyen, gabas da ƙauyen, yamma da ƙauyen, kudu da ƙauyen, arewa da ƙauyen, duk an ci su da yaƙi, su an kyale su, za a zo a wuce a tafi a kai hari a dawo, su suna nan lafiya, matar tana nan tana kallon ikon Allah. Inji Imran bin Husayn, فكان المسلمون بعد ذلك يجيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. صحابي سنا كاي هاري غا كافيري دا سكي ايريون غورين اما باسا او كما واتو روغا جون دا ودا نسكي دون شي اكي تيوا الصرم بمعنى ابيات مجتمعة قويوكا دا سكي اندا ونما تاتكي باعا فادا مشي رانان. فقالت يوما لقومي هاجي تتارا متانا غارين tace musu ma ara an ha'ula'i alqaumi yad'unakum amdan, kun ga dai an ci gabas da yaki, kudu, arewa, ko ina waɗannan mutane sun yake su amma ban da mu, ina so ku gaya min dalilin da yasa ba su faɗo garin nan ba. Wannan ya faɗi nashi, wannan ya faɗi nashi, kun dai san da gangan ba za su bar ku ba, akwai dalili. Sai tace musu to ni wallahi ma ara hadha ar-rajul illa qad shakara lakum ma akhadha min ma'ikum, ni abinda nake gani wannan mutumin wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda yasa ya hana a kawo hari ƙauyen mu saboda ya nuna mana godiya ruwan da ya karba namu suka sha a lokacin da suke tafiya, godiya yake gwada mana, shi yasa ma ba a kawo hari ƙauyen mu ba. Ala tarawna yagaru ala man hawlakum, ba kwa gani ya kai hari ma waɗannan, ya kai hari ma waɗancan waɗanda suke kewayenku, wa antum aminuna, ku kuna nan lafiya ku kalau, la yagaru alaikum, baya kawo muku hari. Saboda haka ina son in ba ku shawara. Suka ce me kici shawara ki, hallakum fi khairin, kuna da buƙatan alkhairi. Kazo suka ce wa ma huwa, menene alkhairin? Tace na ati rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, duk ƙauyen nan mu tafi wajen manzon Allah wa muslim mu karbi addinin shi. Fa hallakum fil islam, ko kuna da sha'awar addinin nan? Fa atahuwa, babbar mace ce, don haka duk garin kowa ya dauki magana, suka ce mun yadda. Imran bin Husayn yace fa ja'at tasuqu bi salatina ahli baitin, sai gashi ta iso Madina da mutanen gida 30, gidaje 30, hatta baya rasulullah, dukkansu suka yi wa manzon Allah mubaya'a, fa aslamu, suka musulunta. Fa hadallahu zaka sarmi bi tilkal mar'a, kaga Allah ya shiryar da mutanen wannan ƙauye albarkacin wannan matan, wannan mata da ta yi kyauta ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisin yana sahihu al-Bukhari, kitabu tayammum, babu as-sa'id at-tayyib wa bu'u al-muslim yakfihi min al-ma, hadisi na 344, da kuma sahihu Muslim, kitabul masajid, babu qada'il fa'ita wa istihbab ta'jilihi, حديثي الذي شدا بتمالين دبيو دكما المسند نع الإمام أحمد مجلد نفق شاتين داري حدود التلاتين دا حدود سنن أبي داود حديثنا داري حدود التلاتين دا بير دا سنن الدار القطني ينا مجلد نفق شاتين داري بيو حديثي نبيو دكما سنن البيهكي مجلد نفق شاتين تلاتين دا بيو وتا رواية تال إمام البيهكي ينا چيوا ألوك چند النبي صلى الله عليه وسلم yasa aka saukar da wannan jakar jakan wannan mata ya ɗebi ruwa ya kurkure bakinsa sannan ya maida cikin jakan sannan Allah maɗaukaki ya saukar da albarka cikin wannan ruwa. Albani ya kawo wannan hadisi ya yi ƙoƙarin koro shi kamar yadda muka karanta amma nashi bai kai wannan bayanin tsawo ba. Bayan ya gama cikin Irwaul Galil yana cewa الامام الطبراني ما يروي تو شي كدوبا cikin فتح الباري مجلد نفرقو شافين 383 sai yace fa anta tara yanzu kaji kissan ne yadda muka karanta daga farko zuwa nan annahu laysa fil hadisi cikin wannan hadisin da muka karanta babu lafazi na imran bin husain cewa tawabba sallallahu alaihi wa sallam min mazadatil mushrika babu wannan lafazi cewa annabi yayi alwala da ruwan arniya ko akwai wannan lafazi babu amma ta ma'anan hadisin kana iya ganewa tunda kowa ya samu ruwa me za a yi nan gaba za a yi amfani da ruwan a yi ibada amma lafazin ya fito daga bakin Imran bin Husain babu wannan lafazi yana daga cikin adalci na ilimi idan mutum zai dauko labarin wani to ya faɗi maganar yadda ya faɗa idan zaka ba da labari akan ma'ana to sai ka ce a fahimta ta da hadisin wani ga abin da yazo amma in ka lura da yadda yazo cikin bulugul mara kai tsaye Ibn Hajar yana nuna cewa Imran bin Husain ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala da shi da sahabbansa da ruwan da ita wannan kafira ta debo. Anan Ibn Hajar al-Asqalani istadalla bihadha ala jawazi isti'mali awanil mushrikin menene dalilin da yasa ya kawo labarin wannan matan a kitabu tahara babul awani mai yasa Ibn Hajar ya kawo labarin wannan mata a babul aniya a babin da ke magana game da hukuncin madaukin ruwa ya kawo ne saboda ya tabbatar maka halalcin ana iya amfani da kwanon kafiri a kuma yi alwala ibada ta inganta tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da ruwan da kafira ta ɗebo da fatan an gane shi da sahabbansa har ma kuma ya ɗiba ya miƙa ma wani sahabi ya ce ka je ka yi wanka ya tafi ya je ya yi wanka wannan ruwa da aka samu daga jaka ne jakar fata na kafira. Kaga hadisi na farko wanda muka karanta na baya yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana musulmai su ci abinci a kwanukan kafirai ahlul kitab. Wannan labarin kuma fa ya tabbatar da cewa shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa sun yi amfani da ruwa na kafira kamar ka an samu kenan sassauci na wancan hukunci din. Don haka Ibn Hajar yana kafa hujja ne da wannan hadisin akan cewa ba laifi bane dan musulmi yayi amfani da ruwa na kafiri ko kuwa kwano na kafiri ko buta na kafiri wajen ibada shi wa huwa yadullu ala jawazi isti'mali awanil mushrikin walakin bit tafdil tali kama yaqulu ulama malamai sun ce akwai bayani ta kokarin hada wadancan hadisai guda biyu. Na daya halal ne ka yi amfani da kwano na kafiri ko buta a kwanon karfe ko buta imma ta karfe ko ta fata. Sharadi na farko izaru iya fiha asarun najasa lokacin da kafiri ya baka buta ko kwano sai kaga alamar najasa ka an yakuna fiha baqaya min lahmil khinzir ya zamanto an samu ragowa na naman alade misali a jikin kwanon fahuna yajib ghasluha anan kafin kai amfani da wannan kwanon wajibi ne sai ka wanke qabla isti'maliha in ji malaman sunna. Na biyu Allah yura fiha asarun lin najasa kafiri ne ya baka kwano ko buta ko bokiti sai ya zamanto yana da tsafta babu alaman najasa a jiki walakin yu'lan min ha li ha'ula'il qawmi annahum yastamiluna najasa fi awanihim sai dai kuma an sani mutanen wannan gidan waɗanda suka baka aron buta suna amfani da najasa wani lokaci sukan zuba giya ma a buta ko sukan zuba giya a kwanon ko a kofin fahuna yukrahu isti'maluha qabla ghasliha malamai suka ce to makaruhi ne kai amfani da wannan kwano ko wannan buta ko wannan bokiti sai ka wanke tunda an riga an san waɗannan kafiran suna da sakaci wajen tattare da al'amari na haramun ba ruwansu suna iya amfani da kwanonsu su sanya haram a ciki suna cin alade misali suna shan giya da sauransu to idan suka baka kwano tunda sanin waɗannan ba su kulawa ba za ka yi amfani da wannan kwanon ba sai ka wanke amma wanke kwanon ba wajibi ba ne tunda zahiri baka ga najasan ba rashin kulawansu kake amfani da shi aka ce makaruhi ne a kenan mustahabi ne ka wanke kwanon kafin ka yi amfani da shi na uku ayyu ulama min halihim annahum la yastamiluna najasa fi hadhihi al-awani idan ya zama kafiran an sani ba sa cin alade ko ba su cin kare ana samun irin waɗannan kafirai waɗanda ba su cin aladu ba su cin karnuka ba su kuma shan giya koko suna da kulawa kwanuka ko kofunan da suke amfani da su wajen shaye-shayen giyan nasu sukan ware su daban kofuna waɗanda sukan yi mu'amala kamar ta wajen saukan baki da sauransu sukan yi amfani da su daban fahuna yajuzu isti'maluha bila karaha kamar irin waɗannan kafirai da kasan suna da kokari wajen kulawa wannan babu laifi da zarar sun baka kwano ko buta sai ka yi amfani da shi ba tare ma da ka wanke ba wala yalzimu ghasluha dalili shine hadisin sa'alabatul khushani wanda muka fara karantawa qultu sa'al abu sa'alabatul khushani yace na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nabi allah inna bi ardi qaumin min ahli alkitab mukan samu kanmu a ƙasa na ahli alkitabi mu mutane ne dake ƙasa na ahlul kitabi afana akulu fi aniyatihim shin muna iya cin abinci a kwanukansu kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma ma zakarta min ahlul kitabi bayanin da kai cewa kukan yi mu'amala da ahlul kitabi kirista ko yahudawa inji annabi sallallahu alaihi wasallam fa in wajadtum ghayraha in dai za ku samu wani kwano fala ta'kulu fiha to kar ku yi amfani da kwanukansu إن جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن لم تجدوا إنكو بكسامو وسقانو كابا فاكسلوها كوانك ناسو وكلوا فيها سندو كتاء بن شاكي متفق عليه ذو عند أكان حكى بن باز إن كدوبا مجموع فتاوى ومقالات متنوعة مجلد نهود شاكي داريبو دو تلاتين لبيريك شوا فالواجب على المسلمين أن يكون لهم أوان فالواجب wajibi ne ga musulmi gidansa a ce akwai kwanuka akwai butoci akwai bokatai akwai duk abin da ake bukata ya zama to gidan musulmi akwai gaira awanil kafara ba wai a ce in kana bukatar buta sai ka aika wa makwabtanka arna ku bani aron buta ku bani aron bokiti ku bani aron kwano wannan ya saba nassin hadisin annabi Muhammad kuma gaskiya ne dan ka lura da tambayar da wannan sahabin yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam abu sa'laba al-khushani annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma ma zakarta min ahli al-kitab bayanin da kai cewa kuna zama da kafirai fa in wajadtum ghayraha in dai kuna da wasu kwanuka fala ta'kulu fiha kar ku yadda ku yi amfani da nasu kwanukan ku ci abinci a ciki wa in lam tajidu amma in ba ku samu ba faktilu sai ku wanke nasu din wa kulu fiha bin baz yace allati wadannan kafirai yasta'milu fiha ta'a yusta'malu fiha ta'amuhum wa khamruhum wa nahwu zalika sukan yi amfani da giya da abinci kai ne ka san haram kafiri bai san haram ba saboda haka in alade naman alade ya taho zai sa a kwanon giya ya samu zai zuba a kwanon kai ne giya haramun gare ka naman alade haramun gare ka fa illam yajidu wajaba ala tabakhil muslimina an yaghsila al-awani yace to masu dafa dafan abinci in dai musulmai ne ya zamanto kuma ba su da hanya da za su mallaki nasu kwanuka sai sun yi aro to wajibi ne su wanke waɗannan kwanuka allati yasta'miluha al-kuffar thumma yada'u fiha ta'am al-muslimin sannan a sanya abincin musulmai a ciki lima sabata fi sahihain saboda hadithin Abu Sa'laba al-Khushani tambayar da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam an al-akli fi awan al-mushrikin faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu fiha wa in lam tajidu faqtiluha wa kulu fiha ibn al-Usaymin rahimahullahu ta'ala shi ma an masa tambaya ma hukumul aklu fi aniyatil kuffar ina hukuncin mutumin da ke cin abinci a kwanan kafiri faqala sai ya ce to wannan fa ga nassin manzon Allah a fili qala alayhi salatu wassalam manzon Allah yace la ta'kulu fiha kar ku ci abinci a kwanukan kafirai to amma kuma tahiya ana cewa yankin azaba as-safaru qit'atun min al-azabi wanda hadithin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ingantacce tafiya tana iya samun ka yadda zaka shiga cikin larura ta yanda ba zaka iya amfani da kwano na musulmi ba sai kai amfani da na kafiri shi yasa manzon Allah yake wa in lam tajidu sai in ba ku samu ba faktiluha sannan ku wanke na kafirai wa kulu fiha ku ci abinci a ciki don haka ibn al-Uthaymeen yace min ajli an yabta'id al-muslim an mukhalatati al-kuffar mai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana saboda musulmi ya nisanci cuɗanya da kafirai shi yana da abubuwan da Allah ya haramta masa ya ci ya sha su go ba su da shi dan haka mu'amalar ba za ta yi daidai ba wa illa ibn al-Uthaymeen yace fa tahirun minha tahirun ba wai ana magana ne akan tsarkakan kwanukan nasu ba kwanukan suna da tsarki matukar kaga kwano ko buta a wanke ba najasa ce a fili ba wannan yana da tsafta kana iya amfani da shi amma me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku ci abinci a kwanukan su saboda ya nisantar da ku daga gurin su ya yanke ko ya takaita mu'amalar ku da su law tubika fiha ta'am aw ghayruhu fa hiya tahira lakinna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam arada an la nukhalitahum wa Allah takuna awanihim awanin lana kada awaye gari kwanukan su sune namu fa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace la ta'kulu fiha ibn al-Uthaymeen yace wa kullama bta'ada al-insan min al-kuffar duk sa'ilin da dan adam yayi kokarin nisantar kafirai fa huwa khairun wa la shakka wannan shine al-khairi gare shi babu ma shakka ka duba majmu'u fatawa na al-Sheikh Ibn al-Uthaymeen mujallad 15 amsa tambaya ta 1181 na hudu anna fi tanawuli ta'am fil mata'im al-kuffar wannan yana bayyana hukuncin musulmin da zai tafi hotel na kafirai ya zauna ya ci abinci akwai illa ta farko saba ma umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace la ta'kulu fiha kar ku ci a kwanukan su don haka idan mutun ya saba shiga wurin abinci na kafirai abu na farko tazkiyatullaha kana tsarkake wannan wurin abincin ka tsarkake gurin me ake nufi da ka tsarkake da zaran musulmi ya taho ya ga dan uwa musulmi ya shiga shi ma zai shiga saboda shiganka yana nuna masa gurin da tsarki ba sai yayi tambaya ba yana ganin dan uwa ya shiga guri shi ma sai ya kutsa wa qariyati ha ba'd al-muslimina bina'an ala hadha fa tab'af nufusuhum fa yatanawalu al-muharramati fiha awai gari suna cin haram a cikin wurin abincin kafirai aw alal aqalli yazunnuna jawaz al-akli wa shurbi fi aniyatihim ko da kafirai suna da hotel ba sa dafa naman alade karnuka da sauransu dabbobin ma ana sayowa ne daga mayankar musulmai duk da haka zaka kubuta da wannan hadisin na manzon Allah kar ku ci a kwanukan su ya zaka yi da wannan gurin kaga koda an dafa abinci mai tsafta babu komai kwanon nasu annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar a ci abinci a cikin sa ya zaka yi da wannan kuma kaga kenan nisantar su din shi yafi dacewa kamar yadda ibn al-Uthaymeen yake faɗa kuma babu shakka haka ne bare ma bil-idafati min al-qalil min al-muharramati fi ta'am wanda duk aka ce maka kafiri ne in zai yi girki to da wuya abincin nan ya tabbata halal 100% zai yi wuya tunda kafiri ne amma musulmi zai yi kokari ya ga cewa abin da yake ci halal ne shi ko kafiri bai san halal din ba, don haka koda a halin kuskure yana iya tarkato halal din da haram ya gwa mutsa dan dai musulmi ya ci bai sani ba, yana kwasan hanjin jimina. Allah shi kare mu. Mas'ala ta biyar, anna fil aqli fi tilka al mata'im mukhalaqatun lil kuffar, shiga maciya na kafirai kuma ka ci abinci yana baka wata dama na cudanya da kafirai, domin in zaka shiga su shiga a zauna a ci wuri guda yau da gobe shikenan za a saba. Wa takfiran li fawadihim, sannan kuma ko babu komi ka ƙara ƙarfafa majarin su. Wanda akan haka Ibn al-Usaymin yake cewa, wanda wani malami ke masa tambaya, ma hukumu ra'ayuddin fi dukhuli ba, abinda ake ce ma ba da turanci bar, maciya mashaya, wuri ne ana ciyar da abinci kuma ba mamaki ana sayar da giya, akwai giya akwai abinci, ina hukuncin musulmi ya shiga wannan guri? Yahtawi ala al-ma'kulati wal mashrubati ar-ruhiyya wa kana al-hadafu huwa tanawul at-ta'am faqat, arna ne suka bude wurin abinci, abincin nan sun tabbatar halal suke dafawa amma kuma ana sayar da giya. Sai malamin yace, dukhulu hadhal mat'am alladhi tudaru fihi ku'usul khumr hadha la yajuzu bal huwa muharram, haramun ne ga musulmi a same shi a wurin da ake sayar da haram, saboda Allah madaukaki ya faɗa a suratul nisaa aya ta 140, wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi hadithin ghayrihi innakum idhan mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Duk mutumin da zai ce zai dinga mu'amala da kafirai wurin da ake izgili da ayar Allah yana gurin, to Allah madaukaki karshen magana yana tabbatar da wannan mutumin munafiki ne, kuma Allah yana hada shi da kafirai din cikin wutar jahannama. Amma illa rura ta samu mutum na yunwa ba yadda ka iya tafiya, ta same ka daga nan zaka tafi Port Harcourt, ga yunwa ta ishe ka an tsaya wani gari ya zamanto to kuma ana dai kokari wajen halal din, sai dai kuma wurin sai da abincin halal din akwai giya. Ibn al-Usaymin yace, wala a'taqidu an takuna fi barura, yace ni dai ba na tamani za a samu irin wannan larura wanda zai sa musulmi har ya kai ga cin abinci gurin da ake sai da haram. Ila an tatanawala ta'amuka fi hadha al-makan, yace idan irin wannan tafiya ta same ka, larura ta same ka wurin ana sai da abincin halal amma kuma akwai giya, in kunta fi barura fashtari ta'aman, sai ka ce a baka abincin kari, me ake ce masa, kari away, take away, take away ko kari away, whatever, a baka take away ka tafi ka ci, shi ne ke cewa fashtari ta'aman wata'id an hazal maka, ka ce a baka abincin a sa maka a leda ka tashi ka tafi gindin bishiya ka zauna ka ci. Wa kulhu zalika, wa in kunta tajidu ta'aman akhar fi makanin akhar la yastamidu ala hadha al-khabith fa inna dhalika huwa al-wajibu alayka, amma da za a ce a garin akwai wani gurin cin abinci wanda ba haram a gurin, to wajibi ne ka fara zuwa wancan kafin wannan. Ka zo fatawa nurun ala darbi kitabul buyu, khulasatul qawl, a takaice akasarin malamai suna cewa halal ne a yi amfani da kwanukan kafirai. Suna kafa hujjoji na ɗaya da cewa Allah ya halatta mana cin abincin ahlul kitab a cikin alqur'ani, wa sadallu ala zalika bi anna zaba'ihum halalun lana wa min al-ma'lum annahum ya'tuna biha ilayna ahyanan matbukha bi awanihim, tunda Allah ya ce halal ne mu ci abincin su, ai Allah ya sani za a kawo mana abinci ne a kwano, yace halal ne ku ci abincin su, kaga hadda kwanan kenan. To tunda ya zamanto Allah ya halatta mana cin abincin su a cikin alqur'ani, kaga wannan ya gwada cewa kwanukan su matukar idanun mu basu gane jasa ba, in dai kwanukan a wanke ne halal ne kai amfani da shi. Nabiyu annabi sallallahu alaihi wasallam ba yahude ya gayyace shi ya shirya masa liyafa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa gayyatar ba yahude, ya taho ya zauna aka ci abincin wannan ba yahude a kuma kwanan wannan ba yahudin. Ka duba irwa ul galil mujallal na farko shafi na 71, kaga da a ce kwanan su najasa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam bai amsa wannan gayyatan ba. Na uku, kissa da muka bada yanzu, labarin Imran bin Hussein da wasu sahabban annabi, na labarin wannan kafira da take da ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba kuma aka yi amfani da shi. Fahadihil adilla tadullu ala jawaz isti'mal aniyatil kuffar, kaga waɗannan dalilai suna nuna babu laifi kai amfani da kwanan kafiri, butan kafiri, bokitin kafiri, lakin bisa sharuɗa da suka gabata. In ka ga najasa, to wajibi ne sai ka kau da shi kafin. Idan baka gani ba, mutanen da suka baka aron kwanan akwai sakaci, mutane ne da aka sani da shan giya da cin alade da karnuka, to ko da baka ga najasan ba, ba wajibi ba ne, amma mustahabi ne ka wanke kwanan ko butan ko bogitin kafin ka yi amfani da shi. Amma idan ya zamanto kafiran da suka baka wannan kwano ko butan ya zama masu kulawa ne, babu mamaki ma ba sa ta'ammuli da ire-iren waɗannan abubuwa, to idan suka baka kwanan mai tsafta ba dalilin da zai sa sai ka wanke, kawai sai ka yi amfani da shi. Domin asali kissa yadda ta zo na wannan sahabin Abu Sa'laba al-Khushani, riwaya ta al-Imam Abu Dawud, tambayar da yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna nujawiru ahlal kitab, ya rasulullah muna makwabtaka da ahlul kitab, kamar misali muna da makwabta kristoci ko kuma yahudawa, inji wannan sahabin, wa hum yatbukhuna fi qudurihim al-khinzir. A riwaya ta al-Imam Abu Dawud, hadisi na 3839, wannan riwayar ingantacciya ce, ita ce ta fito da ainihin tambayar wannan sahabin Abu Sa'laba al-Khushani a fili, muna da makwabta ahlul kitabi, wa hum yatbukhuna fi qudurihim al-khinzir, suna dafa alade a cikin tukwanansu, wa yashrabuna fi aniyatihim al-khamra, suna shan giya a kwanukansu, yaya za mu iya amfani da waɗannan kwanuka? Faƙala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shi ne manzon Allah ya ce masa, in wajattum gairaha fakulu fiha wa sharabu, wa in lam tajidu gairaha farhabuha bil ma'i wa kulu wa sharabu. Hadisi ne ingantacce. Don haka al-Imam al-Khattabi cikin Aunul Ma'bud, sharha na Sunan Abi Dawud, mujallal na 6 shafi 627, yana cewa idan babu wani wato wata shaida na cewa waɗannan kafirai suna mu'amala da najasa, za ka yi amfani da kwanukansu. Don tambayar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ce akan mutanen da suke mu'amala da najasa, shi yasa manzon Allah ya bada wannan amsa. Allah ya sa mun gane. Mu karanta wannan hadisi guda. Wa an Anas bin Malik radiyallahu anhu, an karɓo hadisin nan daga Anas bin Malik, anna qadaha annabi, kofin annabi sallallahu alaihi wasallam in kasara ya fashe, fattakhadha makana sha'bi silsilatan min fibba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki wato wata sarka na azurfa a daidai wato tsagun da aka samu jikin wannan kofi, bi ma'ana an liƙe kofin da azurfa, abinda hadisin yake nunawa kenan. Wannan babu shakka ittifaqan malaman sunna kaf sun tabbatar babu laifi don an yi amfani da azurfa an liƙe hujin da ke kwano ko kofi ko bokiti, duk da cewa inda ya kamata Ibn Hajar ya kawo hadisin nan shine can farkon babin, kamar yadda Ibn al-Usaymin, in ka duba littafin Ibn al-Usaymin dake sharhan bulughul maram, yace bai kamata a ce an kawo hadisin nan a ƙarshen babin nan ba, ya kamata a ce an sa shi a lokacin da ake magana akan hukuncin cin abinci a kwano na zinari da azurfa ko shan abin sha a kwano na azurfa. Wato babu laifi don an yi amfani da kofi ko kwano wanda aka liƙe shi da azurfa. Al-Imam As-Sana'ani, in ka duba Subulus Salam, mujallal na farko shafi na 48, yana cewa la khilafa fi jawazihi, babu saɓani game da cewa halal ne a yi amfani da azurfa a liƙe kwano, duk da cewa akwai sharuɗa waɗanda Ibn al-Usaymin ya ambata cikin littafinsa Ash-Sharh al-Mumti', mujallad na farko shafi na 64, yana cewa sharadi na farko an takuna babba, ya kasance azurfan an yi amfani da ita ne saboda toshe wani huji da ke cikin kwano ko kofi, ba wai kwanon shi kansa na azurfa ba ne, don bayani ya gabata cewa haramun ne musulmi ya ci abinci a kwanon azurfa da kuma na zinari. haka nan ya sha abin sha a cikin kofi na zinare ko na azurfa. To amma idan aka samu huji cikin kwano ko wani kofi dan an yi amfani da azurfa ta hanyoyi biyu, ko dai a narka azurfan a toshe hujin, ko a yi amfani da sarka na azurfa a daure wannan kofin, kamar yadda Ibn al-Usaymin yake faɗa cikin sharhansa Maghlubul Mara, ala kulli halin halal ne. Na biyu, ya kasance hujin da aka toshe da azurfan kaɗan ne, idan yana da yawa to yana zama haramun, saboda wancan hani da aka yi wa musulmi ya ci abinci ko ya sha abin sha a cikin kwano ko kofi na azurfa. Na uku, an ya kuna bifibba, idan za a toshe hujin a toshe da azurfa banda zinari. Shari'a ba ta yadda a yi amfani da zinari wajen toshe wani huji da ke jikin kwano ko kuma kofi na abin nan na ƙarfe ba. Sannan ya ce na hudu, ya zamanto bukata ce ta sa a yi haka, ba wai an yi ne saboda burgewa ba, wato lallai kwanon ya huje shi yasa aka yi amfani da azurfa wajen toshe shi, kamar yadda hadisin Anas bin Malik yake nunawa. Bayanai suna da tsawo, amma muna fatan abin da muka gabatar takaitacce ya wadatar. Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu lada a kai. Wannan shi ne ƙarshen babi na biyu, babul aniya, kitabu tahara. Muna fatan insha Allahu mako mai zuwa za mu shiga babi na gaba bi'iznillahi ta'ala. Kuma duk wanda ke da tambaya, da Allah ya dai tabbatar tambayan tana da alaka da darasin da muke yi. Kar ka yi tambayan da ba ta da dangantaka da darasin da muka yi, ban amsa ba kuma ranka ya baci. Sannan ka yi tambayan kai tsaye, ya fi ka rubuta. Ban sani ba ko akwai masu tambaye. Wa'alaikum salamu wa rahmatullah. An samu wata dabba suna. Ba? Na. Ai, ba ma samun jam'i ba. Abinda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana shine duk wanda ya bar gida